Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Ibrahim Kalamasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 28 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji cewa kasar Ghana ta ce ma kocin kungiyar kwallon kafarta a gasar cin kofin Afirka ya san inda dare ya masa bayan da kasar ta sha bugu a gasar, amma wasu na ganin daukar sa da aka yi shine ainihin kuskuren.
Wannan kocin nan da ku aka dauko shi baya jin yarin Ghana, sa'annan shi kanshi tsufa ya kai mai inda ya kai.
Za kuma a ji hira da sabon sarkin gaya a jihar Kano mai martaba Dr. Aliyu Ibrahim, wanda za a bashi sanda gobe Asabar.
A nan lokacin da aka ayyana mu akan wannan babban matsayi, mun ji wani iri domin abin da aka ce mutane da yawa suna nema, kuma Allah ya sani ba za a ce ba maso ba, amma dai ba mu zafafa ba.
Kamar kowace ranar Juma'a da yau ma za a ji mu dauke da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa, sai kuma ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu. Amma yanzu sai a gyara zaman a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Da fatar albarkacin wannan rana ta Juma'a an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Rahotanni da ke nuna cewa Rasha na da alaka da juyin mulki da aka yi a Burkina Faso a wannan makon ya kai ga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, ko da yake jami'an tsaron Amurka sun ki bayyana ko zargin na da tushe. Sojojin Burkina Faso sun fito a gidan talabijin na kasar a yammacin ranar Litinin, inda suka bayyana cewar sun tsige shugaban kasar Roch Kabore saboda ci gaba da tabarbarewar harkokin tsaro da ke barazana ga tushen kasar mu. Kwana guda bayan hakan, Alexander Ivono, wakilin jami'in kula da masu horas da sojoji na kasar Rasha a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, ya bada sanarwar bayar da horo ga sojojin Burkina Faso. Hukumar ta CAR tana daukar sojojin haya tare da rukunin kamfanin Wagner na Rasha don taimakawa da tsaro tun daga shekara ta 2017. Ma'aikatar tsaron Amurka na sane da zargin cewar kungiyar Wagner da ke samun goyon bayan Rasha na iya kasancewa rundunar soji da ta taimaka wajen kwace iko a Burkina Faso. Cindy King, mai magana da yawun ma'aikatar tsaron, ya shaidawa muryar Amurka a jiya Alhamis. Bincike na har-hare da kungiyar IS ta kai a duniya a shekara ta 2021 ya nuna cewar kungiyar ta kashe tare da jikkata mutane a kasar Afghanistan a bara fiye da yadda ta yi a ko'ina. Haka masana sun yi gargaɗin cewar kungiyar ta'addancin na ƙaruwa bayan janyewar sojojin Amurka daga kasar. Kungiyar da aka fi sani da ISIS ta kai hari mafi muni a shekara ta 2021 a watan Agusta da ya gabata a filin jirgin sama na Kabul, lokacin da wani dan kunar bakin wake kashe fararen hula 170 da kuma jikkata Amurkawa 13. Duk a cikin shekarar ta 2021, kungiyar IS ta kai har-haren ta'addanci 365 a Afghanistan, wanda ya yi sanadiyar jikkata mutane 2,210, adadin da ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da shekara ta 2020, inda aka samu rahoton har-haren IS 82 da ya yi sanadiyar jikkata mutane 835, a cewar wata cibiyar bincike ta ƙasar Isra'ila, da Mir Amit Intelligence da cibiyar bayanan ta'addanci. Labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Siriya, kasar da ke fama da yakin basasa, ta shiga wani shiri da ake kira Belt and Road na kasar Sin, BRI a takaice. Matakin da masu sharhi suka ce yana nuna yadda kasar Sin ke ƙara nuna sha'awarta a yankin gabas ta tsakiya. Ta hanyar shirin BRI, kasar Sin ta zuba jari da gina ababen more rayuwa ta hanyoyi da dama don tabbatar da hangen nesan ta kan hanyoyin cinikayyar ƙasa da teku da ke hada Asiya da sauran ƙasashen duniya ta hanyar yin ikrari a Siriya. Masana sun ce Siriya za ta iya ƙara ƙarfinta a yankin gabas ta tsakiya ta cimma burinta na sake kafa tsohuwar hanyar cinikin siliki kuma watakila ta sami ƙarin makamashi. Yarjejeniyar da aka kulla tsakanin China da Siriya a ranar 12 ga watan Janairu a wani biki a birnin Damascus za ta taimaka wa shugaban Siriya Bashar Assad ya fice daga diplomasiya da yake yi, a cewar babban jami'in cibiyar gabas ta tsakiya Ibrahim Al-Sisi.
Kafin Yusuf ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Ghana mu ji ƙarin bayani kan musabbabin korar kocinta a gasar cin kofin Afirka da ƙasar ta yi. Daga Kumasi ga Hamza Adams da cikakken rahoton.
Hukumar kullun kafa a Ghana ta GFA ta kai cita sanar da sallaman kocin tawagar Ghana Black Stars Milovan Rajavac biyo bayan Ghana ta gaza haura karawar cikin rukuni a gasar cin kofin nahiyar Afirka a Kamaru. Majalisar hukumar kullun ne ta yanke shawarar sauke dan Serbia bayan ta tantance rahoton da aka gabatar mata bisa dalilin ficewar tawagar Ghana Black Stars a gasar ta bana. Wasu al'umman Ghana sun tofa albarkacin bakin su bisa matakin sallaman dan Serbia.
Sunana Ahmed Adam, amma ana min kinaya da cewa Amadi Yongla. Ni tun karon farko da za a dauko wannan coach ban so shi ba, saboda komai na tafiya da zamanin shi ne. Wannan coach nan da aka dauko shi baya jin yaren Ghana, sa'annan shi kanshi tsufa ya kai mai inda ya kai, bai da wani tactician da za a ce mana gashi nan yanda waɗansu coaches suke kaman coachin Najeriya wanke dan gida ne aka dauko shi. Duk wanda ya ga kwallon dan Najeriya a wannan wasannin da aka yi, an san kaman Najeriya lalle ta taka rawan gani game da coaching su da suka dauka. To ire-iren haka mu muke so, ba kaman wannan coach nan ba. In za ka duba wurin nan ya fi kowane coach duka tsufa.
Sunana Baba Tela daga Yelwa. Da ga kowar coachin Yamin Daji, inda coach nan da GFA boss nan shi ma muna neman ya bar wurin. In ya bar wurin footballin Ghana nan, ya ce wa jaje cina nan ba kufta wangan ga wuri. Rekkani na gan shi against the Gideon nan. Allah ya ta cina nan ba lofrin da dai tuba idon Ghana ya shi muna wangan ya shi wangan red card. Baka farawa don inda ya fight ya kai nan mun je mun bar yanzu Ghana ba mu da kowa. Mu ma ba mai da mu kowa cikin football ba don ba mu da kowa. Wa muke da shi ya kai sama. Ba wanda zai defend don. Kesa ni dai a ra'ayina korin coach nan da ta gama da GFA boss da kananan nan duka kowa ba wurin.
Alhaji Audu a sauka. Farko ya muna kokari amma na biyun nan bai muna kokari ba. Sannan mu kuma ɗan gane ba mu son gaskiya. Mun son in an zo a kawo coach da za ku control shi, coach da za a zo a raba a kashe da shi. Amma ba mu son coach da zai zo zai muna aiki. Korin coach dai haka. Yayi yanzu mu doki coach Ghana mu gani ko ubangijin Allah ya taimake mu. Su doko mu na nation cup saboda yau shekara wurin 40 kenan za mu sakanin da nation cup ba mu doke ba. Yanzu gana muna yin wannan nation cup.
Ni ne ai da kokarin coach Yamin Daji. Dai lai kaman bebe, bai magana. Da suka je African Cup bai jima ba ka cire ban ji daji ba ka sanar da amma da ka sai shi naji daji.
Zainabu ina sai da wake daga sabon zango. Dan doke shi ne saboda ya taimaka. Tunda bai ya taimaka ba ai akwai hanya a sallame shi.
Sai dai su kun fitaccen da murzale da a tawagar Ghana Black Stars kana gwarzo a gasar cin kofin nahiyar Afirka a shekarar 1978. Inda takwas Abdulrazak Golden Boy ya ce an fi kimanta mai horaswa farin fata fiye da na cikin gida.
Ko da an ba mutumin Ghana ma ya coach ma, yanzu za a ba Bature ya coach Ghana nan ba daya ba ne. Kaga kana da matsala wurin batun kudinka, wurin batun signing, wurin batun neman players ba baka goyin baya. Shi an gwada ma wala ka doki, muna da wani kaza, muna da wani kaza, shi ke damu muna. Ma Bature ba za a yi mishi haka nan ba.
Hukumar kullun kafa ta GFA din na kasar Ghana ta sake daukar Rajavac aiki mataki na biyu a watan Satumba din shekarar 2021 wadda ya taka rawar gani bayan ya kai Ghana zagaye na biyu a wasannin neman gurbin shiga gasar kofin duniya. Sai dai kuma rashin kokarin da Ghana bata yi a AFCON a Cameroon ba, ana sa ran za mai gurbin sa da kocin rikon kwarya a shirin da Black Stars ke yi na tunkarar wasannin karshe da tarayyar Najeriya domin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya a Qatar a shekarar 2022 din nan. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza, yanzu kuma ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya.
Rundunar sojojin Pakistan ta tabbatar a jiya Alhamis cewa wani samame da wasu ƴan bindiga suka kai a wani sansanin jami'an tsaro da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan ya kashe sojoji akalla goma. Mummunan harin na ƴan ta'adda ya faru ne da yammacin ranar Talata a Kutch, wata gundumar Pakistan mai nisa da ke kan iyakar Iran, a cewar ɓangaren yaɗa labarai na soji. An ce jami'an tsaro cikin kazamin harhare da ya biyo baya sun kashe akalla mahari ɗaya tare da jikkata wasu da dama. A yayin da suke mai da martani na wutar da ƴan ta'addan suka yi, sojoji goma ne suka riga mu gidan gaskiya, a cewar sanarwar, inda ta kara da cewar jami'an tsaro sun kama wasu ƴan ta'adda guda uku a wani samame da aka kai a yankin. Wata haramtacciyar kungiyar ƴan bindiga da aka fi sani da Balochistan Liberation Front BLF a takaice ta ɗauki nauyin wani hari da ake ganin na ɗaya daga cikin mummunan harhari da aka kaiwa jami'an tsaron Pakistan a lardin da ba shi da yawan jama'a a cikin ƴan watannin nan. A ƙarshe kuwa an rantsar da Xiomara Castro a matsayin mace ta farko shugaban ƙasar Honduras a jiya Alhamis, bikin da dubun dubatan mutane suka halarta a cikin tsibirin gabar teku a filin wasa da ke Tegucigalpa babban birnin ƙasar. Nan da nan Castro za ta fuskanci ƙalubale da yawa da suka haɗa da yawan rashin aikin yi, tashe-tashen hankula da cin hanci da rashawa, da matsalolin kiwon lafiya da tsarin ilimi, tare da matsin lamba daga Amurka don inganta rayuwar al'ummar Honduras da magance sha'awar su ta yin tafiya mai tsawo zuwa arewaci ta hanyar shiga ƙasar Mexico don ƙoƙarin zuwa ƙasar Amurka. Mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris, wanda shugaba Biden ya ɗora wa alhakin rage ginshiƙin ƙaruwar zuwa Amurka daga ƙasashen tsakiyar Amurka na Honduras, Guatemala da El Salvador, ta halarci bikin rantsar da ita, kuma ta gana da Castro daga baya. Cikin abubuwa da suka tattauna sun hada da tushen musabbabin ƙaurar jama'a, yaƙi da cin hanci da rashawa da faɗaɗa damar tattalin arziki, a cewar wata sanarwa da ofishin Kamala Harris ya bayar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda yayin da mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku zai jagoranci taron bikin bada sandar girma ga mai martaba sarkin gaya a jihar Kano Najeriya, Dr. Aliyu Ibrahim, a wani biki wanda sarakuna daga kasashen Ghana da Niger za su halarta a gobe Asabar. Sabon sarkin ya tattauna da muryar Amurka, inda ya ce ilimin yara da zaman lafiyar al'umma na daga cikin muhimman al'amuran da masarautarsa za ta mai da hankali a kai. To sai dai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya fara ne da tambayarsa yadda ya ji lokacin da aka naɗa shi sarkin gayan. Sai ya ce,
a nan lokacin da aka haɗa na mu akan wannan babban matsayi, mun ji wani iri, domin abin da aka ce mutane da yawa suna nema, kuma Allah ya sani ba za a ce ba ma so ba, amma dai ba mu zafafa ba, ko da ka bai nuna maki ba, saboda muna cikin tsarin mukullan na fara Allah ba ya kuskure, wannan shi ne dalili.
Allah ya ce miki sarki, bayan da Allah ya ɗora ka akan gadon sarauta, abu na farko da ka fara yi shi ne ziyartar makarantar yara ta firamare. Me ya ja hankalin mai martaba sarki akan haka?
To, ana biya wasa suna cewa ilimi gishirin zaman duniya, to ba ma gishirin zaman duniya ba ne, to har da na lahira. Kuma ni na shafi shekaru ina aiki a ɓangaren ilimi, na san mahimmancinsa musamman tun daga tushe, domin ba a samu kyakkyawan ilimi daga firamare ba, kamar gini ni ba kai foundation ba. Wannan ta sa muke ziyarar makarantu, kuma za mu ci gaba da ziyarar makarantu da asibitoci, saboda mu je mu tadda su a zahirinsu. Inda ya kamata mu taimaka, mu taimaka. Inda ya kamata mu sa masu hannu da su ne wannan masu taimaka, su taimaka. Inda za mu ga gwamnati ta yi, ta yi don kowa da bangaren sa gwamnati ta kade ba za ta iya ba muna bukata kowa kowa a cikin ilimi idan mutane suka ilimi gidin gidan ba za ka ji su ba na boko da na muhammadiya
Allah ya ce miki sarki wasu na ganin cewa waɗannan masarautu ba lalle su jima ba idan wata gwamnatin ta zo za ta iya rushe su menene ra'ayin mai martaba sarki akan haka
to kullun na fada abinda Allah ya ce ya yi ai da ba ya rushe sai Allah ya sake dawo da su in Allah ya sake rushe za a sake rushewa in Allah ya sake dawo zai sake dawo zai ga wani abu gani idan an rushe masarauta wani ya hawo ya rushe masarauta in yayi abin kirki yayi kansa ma rushe abin kirki yayi kansa wanda ka ruma mu da wani tsoron ko za a rushe ko ba za a rushe ba mun san abin da Allah shi zai yawa
wani yunkuri ake da shi a ƙasa na ganin cewa mutane da Allah ya wa gaubewa da su an tabbata ne wata irin cicciba ita gaya
lalle kan muna yunkuri da wanda ba muna tuntuɓa kuma mutane suna amsa kira ba ma wanda suke Najeriya ba har duka wanda suke wasu ƙasashe ma sun muna alƙawari za su dawo gida su taya mu wannan aiki kuma duk inda jama'a mu suke za mu je mu jawo su sai dai inda maka ga za a jawo wani arziki za mu je in kullum ina faɗa sarauta ta wannan zamani ba sa riga ba ce ba ka tsaya ka ta hawa doki ana kaɗa kaɗa ba ce sarauta ce ta kaje ka nemo jama'a ka arziki ya zauna lafiya arziki ya bunƙasa gari ya bunƙasa saboda ka duk inda arziki yake ba ma a Najeriya ba har ƙasashen duniya inda muka tara mun san mun je jama'a za su amfana za mu je mu kawo.
Allah ƙara sarki lafiya. Me ne ne babban burin sarki a dangane da masarauta ta kila ya zuwa lokacin da wa'adin da Allah ya ɗiba masa na rayuwa kan wannan karka?
To babban burin mu na farko mutane ne su zauna lafiya da ƙaruwar arziki domin duk abin da ba zaman lafiya arzikin ma ba zai zo ba a sa dukkanmu su juna mu kuma Allah ya sa ƙasarmu ta dawo wata ƙaramar landa wannan shi ne burin mu jama'a mu su samu aikin yi su samu kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki ba mu da burin da ya fito.
A gaida Mahmud da hirin nan da yayi da mai martaba sarkin gaya sabo kenan wanda za a bashi sanda gobe Dr. Aliyu Ibrahim. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗan shakata da wannan. Da kai ba yanzu kuma lokaci yayi da zan dan za ku da gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba.
Barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. tare da ni Aisha Mu'azu. Matsalar dumamar yanayi na daga cikin matsalolin da suke kan gaba wajen firgita al'ummar duniya. Yau kamar a makon da ya gabata, zamu ji ta bakin shugaban ma'aikatar Nasriya Barbisa Aliyu Jauro a game da irin kalubalen da ke tattare da matsalar dumamar yanayi a fadin duniya baki daya da yunkurin da ake yi domin shawo kan matsalar.
Ko a Najeriya yanzu an kawo motan da take amfani da wutar lantarki. Ana fatan gaba in aka samu hanyoyi kudin motan nan zai sauki, kuma ana fatan za a samar da shi kansa makamashi maimako amfani da sunan petrol wanda za a yi ka cajin wannan motoci. Gidajen mu yanzu kika duba da yawa sun koma amfani da hasken lantarki. To buri ne dai wanda ake tsammani ko za a iya cimma. To amma ko ba a cimma wannan burin ba, dari bisa dari kafin nan zaki samu an rage. To burin da ana so a tabbatar cewa zafafan yanayi an tsaida shi tsakanin mita 1.5 kar ya darana, sannan ko ya dara kar ya shige biyu, saboda an lura cewa duniyan yana zafafa. Kuma an same shi ne lokacin da dan adam ya gano hanyoyin abubuwa da aka samu industrial revolution, aka fara amfani da su man petrol. Sannan daya daga cikin kuma burin shine yaya za a yi a kakkare mutane da kuma kasashen su da kuma inda suke zazzaune, communities kenan.
Wato da tsirrai da dabbobi?
Dan dabbobi ya zai a kakkare musu muhallan su, saboda dumaman yanayin nan ya jawo an samu canji irin yadda ake ruwan sama, ana samu ambaliya can kasashen duniya wanda suke da kankara a tekunan su. Kankara ne a wurin yana daskare shekaru ba iyaka. To wannan dumaman yanayi ya jawo wannan kankaran yana ta narkewa, yana jawo tekuna suna ambaliya, daga tekuna ana samun koguna. To akwai kasashe wayanda su tsibirai ne. To wayannan tsibirai fa karshen ta in ba wani abu kai ba, ruwan nan zai zo ya share su. To a duba ya za ai a taimaka musu su samu kasashen nan su ci gaba da rayuwa. To daya daga ciki kuma shine ya za a yi a samu kudade da za a gudanar da wannan ayyuka, saboda in ana magana dumaman yanayi to akwai magana ana bukatar kudi, kamar yadda na yi miki magana ana so a bar amfani da man petrol. To wannan yana bukatar kudi wanda za a yi samu wannan fasaha a yi amfani da shi. Sannan kuma banda haka akwai bukata mu kasashe duka su hadu su yadda da ya za su yi wannan aikin, saboda in kana maganan duniya bai da iyaka.
A fafutukar ganin cewar ta bada nata gudunmawa wajen tabbatar da cewa an zuke gurbataccen iskar carbon da ke cikin muhalli, kungiyar Awiska tare da haɗin gwiwar EcoForce Global ta shirya wani taro ta kafar sadarwa ta Zoom da zimmar wayar da kan mutane akan shuka bishiyoyi, inda suka gabatar da wani sabon tsari da ake kira carbon financing, wanda na tuntubi dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka domin ƙarin bayani a game da wannan tsari.
Akwai abin da Bature ke cewa carbon sequestration, wato a zuke ta daga cikin sararin samaniya tare ta guri daya. To shi wannan tsari da suke nema su yi kamar kasashen da suka ci gaba sukan yi wani abu. Of course akwai carbon credit, wanda Najeriya ma kwanan nan ta samu wannan kuɗi na kaman euro miliyan daya kan sai da irin wannan kaman hannun jari ne ko kuma rage gurbata muhallin da wannan carbon din. Ita hanyoyi da dama ake bi ne yin haka din. Wannan sabon abu ne, misali shi kamfanin Total da shi aka hada gwiwa da NNPC aka samar da wannan kudin. Wato idan za ka yi wani aiki ko kuma harka da abin da ya shafi hayaki ko kuma abin dumamar yanayi, akan ce za ka yi wani sabon project, sai a ce to idan ka yi abin da ba zai gurbata yanayi ba, ka samar wa kanka wani credit ko kuma wani ma'auni wanda ana iya kwatanta shi da kuɗi, cewar tunda ka rage fitar da wannan hayakin za ka iya samun kamar kwatankwacin euro 4.5, shine a ce shine kamar ma'aunin farko, kuma a ce litar man petrol ta fara da kaza, to shi ma wannan ta haka ya fara. So kamar abin da ake kokarin yi wa manoma din shine ka zo a zo a samu gonarka, a ce okay to kana da gona hectare daya misali, a ce to cikin gonan ta kamana so mu shuka bishiya kamar guda 500, so ba a karbe wa manomi gonar gaba daya, so sai a ce rabin ta ko kuma daya bisa uku, amma duk karshen wata ko kowace bishiya da kabari take rayuwa za a baka kwatankwacin misali a ce naira 500 akan kowace bishiya domin ka kula da ita. So wannan hanya ce da ake dan a samu a kwadaitar da manoma ta yanda za su bar bishiyoyi su girma ba tare da sun sare su ba. Domin abin da su masana suka ce shine shi maganar dumamar yanayi ko kuma canji na shi yanayi yakan fara ne misali ya ce daga kauye ya tafi birni har ya tafi manya-manyan biranen duniya ko kuma kasashe. To ana nufin idan misali nan wuraren da bai gurbata sosai ba aka daddasa bishiyoyi iskar tunda ita da sauran zamanin baki ɗaya iri ɗaya ne idan nan ya gyaru so can ma suna kyautatan zai gyaru. So amma akan yi ne domin a tallafa wa manoma sai a dan ba su wani tallafi domin karkar sare bishiya din dan zaka iya cewa to kai zaka sare dan kai maka mishi da ita to an dan baka wani abu tana girma kana kula da ita to wannan abu mai yawa zaka ji kuma an taimake ka to bari kai ma ka taimaka.
To mi suraro ya abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kusa kenan amma zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai raya mu zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauci Solomon Abu ni Aisha Mu'azu dake mana fatar alkhairi.
To a gaida Aisha yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan kira suna aje mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Madaka, rafi lokacin da jihar Niger, Nigeria. Ina so in kira da gwamnati jihar Niger da jihar Kaduna. In Allah bai annabi wannan hanyar alhamdan da ya tashi daga Benin zuwa Kaduna. Hanya kuma da ya tashi daga Kaduna zuwa Zungeru. Da ya kamata a sa wurin wuraren nan ido. Gwamnati ta kula da wannan wuraren. Sau da abubuwa yan kawai mai yanka da suna su kwashe mutane a kan mota.
Salamu alaikum, sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola. Ina ba da ra'ayina kamar haka. Don Allah nuna ta jama'a wanda suke kuse shugaban kasa don Allah su daina sai a dinga roƙon Allah Allah ya yaye mana masifa. Amma wanda yake shugabancin kasa ba za a kuse ni ba sai a roƙa ni. Sai a roƙa shi a taya shi da addu'a Allah ya yaye mana masifa amma ba kawai za a koma kesa a dinga kosewa ba a yi haka.
Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi a Amerika. Mai magana Abubakar Muhammad Ilil Amara Sokoto State Nigeria. Ina magana na dai akan maganar Garba Shehu mai magana da yawun shugaban kasa ya ce sun ɗauki rahotanni ƙananan hukumomi amma har yanzu ba ga komai ba ba a aiwatar da komai ba. Har yanzu ana ta kashe bayan Allah ana ka kai bayan Allah. Shin gwamnatin Najeriya ko ta manta da talaka shi talaka shin bai da kowa sai Allah da yi shi ba a taimaka mu talaka duk halin da mutanen Katsina Sokoto sai da zangwana suke cikin arewacin Najeriya muna cikin bala'i amma an yi ta mutum an ki alemu. Ya Allah kai mana magani ya Allah kai mana magani. Mai magana Abubakar Muhammad Ilil Amara Sokoto State Nigeria.
To da wannan muka zo ga shirmu na ƙarshe labarai an manfa'a takaice.
Rahotanni da ke nuna cewar Rasha na da alaka da juyin mulkin da aka yi a Burkina Faso a wannan makon ya kai ga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ko da yake jami'an tsaron Amurka sun ki bayyana sahihin hancin rahoton. Bincike na har-haren da kungiyar IS ta kai a duniya a shekara ta 2021 ya nuna cewar kungiyar ta kashe tare da jikkata mutane da dama a kasar Afghanistan fiye da yadda ta yi a ko'ina a faɗin duniya. Haka zalika an ji cewar Syria kasar da ke fama da yakin basasa ta shiga wata yarjejeniya da ake kira Belt and Road na kasar China. Matakin da masu sharhi suka nuni da yadda kasar sun ke ƙara nuna sha'awarta a yankin gabas ta tsakiya.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirmu na hansi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya da gabatar da shirin sai kuma Salabban Abu da ya haɗa da kuma ba da umarni da kuma injiniyanmu na yanzu Kas Stalin ni Ibrahim Kadama Sigarba ke cewa sai an jima. Wassalam.